الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 21 ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda yayi daidai da 10 ga watan September shekara ta 2020 muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari yau zamu tashi hadisi na 167 babu manqala kunsa wa anabul fulan
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باب من قال خذها وانا ابن فلان
باب من ده يجي خذها كربتا وانا ابن فلان ني دان وانا ني واتو معنا يسوكي متين ده مكامي يجي كربتا ده يسوكي شي ني دان وانا ني يرن كيراري دين نان شي يا حالتا ا مدين كان مسلمي ان كان ياقي كرنغا يين كيراري an gane wannan kirari din ya halatta ba alfahari bane shi ba Allah ta'ala ya ce wala tuzaku anfusakum ba eh kada ku tsarkake kawukanku to mutumin da yace huzha sai kuma gashi yayi kirari to wannan za a dauke shi yayi kabilanci za a dauke shi yayi alfahari ko kuma ya al'amarin yake na'am
wa qala salma
Salma bin al-Aqwa radiyallahu anhu yace kusa
wa ana wal aqwa
karbe ta ni ne Salma bin al-Aqwa
haddathana Ubaydullah Isma'il an Abi Ishaq qala ta'ala rajul lil Barra'a radiyallahu anhu
daga dukkan wayannan sunaye Salma salamatu da sauransu daga duk suna ne gaba ɗaya na sunan mata ne a sunan maza ne salamatu da salamatu a wajen larabawa sunan mata ne sunan maza ne afwan amma mu kuma muna sawa mata ne an gane wannan to shiri haddathana ubay an isra'il go an abi ishaq
qala sa'ala rajul lil barra radiyallahu anhu
wani mutum ya tambayi barra bin azib radiyallahu an
fa qala ya aba umara
yace ya kai baban umara
awallaytum yawma hunain
shin kun juya baya ranan yakin Hunayn
alal barra
sai barra yace
wa ana asma
lokacin da barra ke wannan magana alhali ina sauraron sa yana cewa
amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yuwalli yawma idh
yace amma manzo sallallahu alaihi wasallam bai juya ba a wannan rana mafi yawan sahabbai sun juya a ranan yakin Uhud amma manzon Allah yana nan ya tabbata a waje daya babu gudu babu ja da baya an gano wannan ko
kana abu sufyan ibn harith akhidan bi inani baglati
shi kuma lokacin abu sufyan bin harith ya musulunta an gano wannan ko abu sufyan ya musulunta baban mahaifin muawiya bin abi sufyan ya an gane lokacin ana yakin manzo Allah ya tabbata sai shi abu sufyan ya rike ainihin wato ragaman ainihin alfadarin manzo sallallahu alaihi wasallam kenan shi ma bai gudu ba an gano wannan ko wannan ya nuna Abu Sufyan radiyallahu anhu ya musulunta kuma ya kyautata musuluncin sa gashi ma yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya sabanin abinda shi'a suke cewa wayannan bayan Allah wai sun musulunta ne saboda sun ga uwar bari kuma sannan musuluncin su ba na gaskiya bane ko abinda ya kama da wannan to wannan magana ba gaskiya bane Abu Sufyan lokacin da ya musulunta tsakaninsa da Allah kuma har manzon Allah ya bar duniya Abu Sufyan yana bada gudunmawa ga ainihin musulunci da musulmi a fagen fama duk yakokin da aka yi har zuwa ga lokacin da ya rasu Abu Sufyan yayi iya kokarin sa wajen ganin ya ba musulunci kariya ina fatan gane wannan
na'am falamma ghashiyahu al-mushrikun
a lokacin da mushrikai suka lullube manzo sallallahu alaihi wasallam
nazala
an gane suka tumfare shi sai manzon Allah ya sauka da kan alfadarin
ja'ala yaqul
sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama cewa
ana nabiyyu la kadhib
ni ne annabi ba ƙarya bane
ana bunu abdul muttalib
ni ne dan abdul muttalib to yanzu anan wajen za a sa wannan daga cikin alfahari ni annabi ne ba ƙarya bane ni ne dan abdul muttalib irin yanda wani a fagen fama zai ce ni ne wani dan wani ni ne wanda baya gudu baya ja da baya da in gudu gara in fadi in na fadi na fi yaro suna ina fatan gane wannan to irin wannan kirari wanda ake yi a fagen fama ana yaki yana ƙarfafa mutum shaja'a yana ƙarfafa mutum ne saboda haka musulunci ya hana alfahari an gane amma a fagen fama ya halitta an gane wannan ni ne wanda in na dumfari arni sai lahira to wannan zai sa duk wani arni ya firgita da kai tun daga su in ka dumfari sai lahira ni ne wanda in nayi sara bana kuskurewa ina ba san gane to duk irin waɗannan kirari ne amma an yi taksisin su daga cikin umum anan wajen ya halatta in kayi za maka samu lada saboda kayi dan ka ba arna tsoro ne anan wajen an gane ni annabi ne ba ƙarya nake yi ba ni ne dan abdul muttalib na'am
qala famaru iya min annas yawma idhin ashaddu min
wato ba a taba gani daga mutane ba a wannan rana wanda ya fi annabi tsananin jarumta manzo Allah ya nuna jarumta lokacin yakin Uhud sosai a cikin jaruman da ake gani na musulmi ba a taba gani irin jarumta na manzo sallallahu alaihi wasallam kowa ya gudu ya bar shi amma shi ya tsaya kyam ana ta gwabzawa da ainihin su kafirai sallallahu alaihi wasallam
na'am babun idza nazala al'adu ala hukmi rajulin
babun idan makiya suka sauka akan hukuncin wani mutum misali makiyanmu ne mun kama su mun samu nasara akan su sai makiyan suka ce dan Allah a zo a yi sulhu mu muka ce mu din nan tunda mun kama ku kun dade kuna cutar da mu to lalle za mu kai ku lahira suka ce dan Allah a zo a kira wani mutum daga cikin musulmi an gane aka ce za a yi sulhu suka ce to a cikin musulmi sun yadda da wani idan an kira wani duk abin da wani ya faɗa kan mu mun yadda kun gane sai suka ayyana wani daga cikin musulmi suka ce duk hukuncin da ya yanke mana mun yadda to shin yaya matsayin wannan idan ya zama to makiya sun sauka akan hukuncin wani mutum daga cikin musulmi na
haddathana Sulaiman bin Harb haddathana Shu'ba an Sa'd bin Ibrahim an Abi Umama huwa bunu Sahal bin Hunayf
shi Abu Umama anan wajen shine dan Sahal bin Hunayf
an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu
an karbo daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace
lamma nazalat banu Qurayza ala hukmi Sa'd
lokacin da Yahudawan bani Qurayza suka sauka akan hukuncin Sa'd bin Mu'az lokacin Yahudawa na banu Qurayza sun saba alƙawari sun hada kai da ainihin kafiran Makka domin a yi wa musulmi kwaf daya a lokacin nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya aka kewaye ainihin banu Qurayza da suka ga uwar bari suka fito suka nemi sulhu manzo Allah ya ce ba zai yi sulhu da su ba suka ce dan Allah suna so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana musu wani mutum an gane wannan ayi sai manzo Allah ya ce su zabo wanda suke so a cikin musulmi to shine sai suka zabi wannan Sa'd bin Mu'az cewa su sun yadda duk abin da Sa'd ya yanke game da su su sun yadda dalili shi Sa'd din nan suna mu'amala da shi suna mu'amala da shi kuma suna daga cikin kaman hulafa ne kaman kawaye ne akwai dan kawance tsakanin su da shi sai suna ganin cewa idan suka zabe shi zai musu sassauci to shine sai suka ayyana shi cewa shi din nan ya zama to duk abin da ya hukunta kansa shikenan ku fahimci wannan ayi to shine na'am
ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana qariban min
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aiko a kira shi ya kasance yana kusa da shi
faja'a ala himarin
sai Sa'd bin Mu'az ya zo a kan jaki
alam madana
a lokacin da ya zo kusa
ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace umu ila sayyidiku ku miƙe zuwa ga shugabanku. A lokacin shi Sa'ad bin Mu'az bai da lafiya, a lokacin da aka sa a kirawo shi an zo da shi ne akan jaki, kuma yana kwance yana jinya, aka zo da shi akan jaki haka. To da Annabi ya hango cewa bai da lafiya, sai Annabi ya ce wa ainihin su mutanen Madina, ku tashi zuwa ga shugabanku, wato ma'ana ku tashi ku je ku tarbe shi. An gane? Wasu mutane suna kafa hujja da wannan hadisin akan halaccin miƙewa a gaida mutum. Idan wani babban mutum ya zo, sai a miƙe gaba ɗaya a gaida shi, daga baya sai a zauna. Shin wannan hadisi ya zama to hujja akan haka? Wannan hadisi bai da alaƙa da wannan. Wannan al-qiyam ila shakhsin. An gane ku? Wato miƙewa zuwa ga mutum shine kaman ga wani bako ya zo, bakon da ka daɗe baka haɗu da shi ba, yayi tafiya da ya dawo, sai ka miƙe ka hango shi daga nesa, sai ka miƙe ka je ka tarbo shi. Wannan ya halatta. Mara lafiya an kawo shi a mota, an gane ku, baya iya tafiya, sai ku miƙe ku je ku ɗauko shi. Wannan shine al-qiyamu ila shakhsin. Amma kuma al-qiyamu li shakhsin bai halatta ba. Tsayuwa domin wani mutum dan a gaida shi, dan a girmama shi. Inda aka samu wani mutum ya zamanto shi burinsa yana so da zaran an ganshi a miƙe domin a gaida shi, domin a girmama shi, to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zauni mazaunin shi a wutan jahannama. Man arada ko man ahabba an yata masallalahu rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu minan nar. Duk mutumin da yake so mazaje su ringa miƙewa gare shi domin girmamawa in sun ganshi, ya zauni mazaunin shi a wutan jahannama. An gane wannan baya halatta. Irin yanda malamai suke aikatawa a boko da Islamiyya, ko in suna shigowa suna so ɗalibai su miƙe gaba ɗaya, good morning sir, to idan har ya zamanto ɗaliban ba su yi haka ba, sai a yi musu dukan iya a ce ba su da ladabi misali. To irin wannan kaga mutum yana so kenan a girmama shi. To irin wannan ba shi daga cikin tarbiyya na musulunci, bai halatta ba misali. Akwai hadisi wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito, wanda ɗaya daga cikin sahabbai ke bamu labari cewa ina ganin Anas bin Malik radiyallahu an yana cewa ma kana shakhsun ahabba ilayhim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cewa babu wani mutum wanda yafi soyuwa ga sahabbai kamar manzo sallallahu alaihi wasallam. Fa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu, sun kasance in sun ganshi ba sa miƙewa don su gaida shi. Gane ku? Saboda menene aka ce? Saboda sun san cewa manzon Allah baya son wannan, saboda sun san manzon Allah yana kyaman wannan, kamar yadda hadisin ya yi nuni a gare shi. Kaga da wannan kenan, duk mutumin da yake sha'awan in za a gaida shi sai an miƙe, to lalle wannan mutumin ya yi kuskure. An gane? Saka wannan hadisin ba daidai yake da wancan hadisin ba. Wannan umu ila sayyidikum ne, ba umu li sayyidikum ba. An fahimci wannan ko?
Na'am.
Saboda haka sai manzon Allah ya ce ku miƙe ku je ku tarbo shugabanku. Anan yana halatta mu kira ainihin babbanmu shugaba? Domin akwai inda aka kira manzo sallallahu alaihi wasallam shugaba. An gane, aka ce ya nabiyuna ko ya nabiyana wa ya sayyidana, ya annabinmu kuma ya shugabanmu. Sai Annabi ya ce as-sayyid huwa Allah, shugaba shine Allah. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya inkari a kira shi sayyiduna. To ma'anan wajen sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ce qumu ila sayyidikum, shine Sa'ad bin Mu'az, ku miƙe zuwa ga shugabanku. Shi ya hana kira shugaba, amma kuma gashi ya kira wani shugaba. Sannan a wani hadisi manzon Allah ya ce ana sayyidu walad bani adam yawmal qiyama wala fakhr, ni ne shugaban ƴaƴan Adam gobe kiyama, ba alfahari ba. To yaya to manzo Allah ya ce as-sayyid huwa Allah kenan daga cikin sunan Allah akwai as-sayyid kana iya kiran mutum da sunan abdul sayyid kai fiyaru abdul sayyid bawan Allah kenan bawan Allah wanda yake shugaba to anan wajen menene abinda manzo Allah yake nufi da as-sayyid huwa Allah yana nufin as-sayyid allazi lahu siyada al-mutlaqa huwa Allah shugaba wanda yake da shugabanci kaman mai shugabanci sakacce shine Allah kowanne mutum shugabancin shi na da iyaka yana da kaidi wannan Sa'ad bin Mu'az shugaba ne na wasu kabilu daga cikin kabilun Madina an gane wannan ko shi ba shugaba bane shugabanci kaman mai misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ne na ainihin mutane da aljannu wajen annabta shi ba shugaba bane irin shugabanci na Allah subhanahu wataala shugabancin manzon Allah yana da iyaka amma shugabancin Allah ba shi da iyaka abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi babu wanda yake da shugabanci kaman me sewa sai Allah as-sayyid huwa Allah shugaba wanda yake da shugabanci kaman me shine Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya kalli al-hasan bin ali karamin yaro lokacin nan an gane yace mai ibni haza sayyidun dana wannan shugaba ne ina nufin shugaba irin shugabancin Allah la shugabanci ne mai iyaka ina fatan gane wannan kenan ya halatta ba laifi bane dan an kira wani shugaban yan tudun wada shugaban Kaduna kun gane wannan to irin wannan kawo misali a ce alƙalin alƙalai in an ce alƙalin alƙalai kawai sai aka yi shiru kuskure ne amma alƙalin alƙalai na arewacin Najeriya alƙalin alƙalai na Najeriya to sauran garuruwa ba kaga akwai iyaka to matsalar shugabanci in yana da iyaka ba matsala amma a saki abin to sifar Allah ne wannan an gane wannan na'am
فجاء فجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيزو يزونا زوا ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
فقال له
yana halarta an zauna kusa da malami ga malami ya zauna sai wani ya zauna kusa da shi ya halarta rashin kunya ne
ya danganta da zama
ya danganta go to na'am
inna haula'i nazalu ala hukmik
to sai annabi yace lalle wa'annan sun sauka kan hukuncinka sun yadda banu Qurayza sun yadda duk abin da ka hukunta game da su daidai ne kawai
qala fa inni ahkumu an tuqtala al-muqatila
to tunda dai sun ce ni in yanke musu hukunci to ni na yanke hukunci a kashe duk abin kashewan su mutanen su gaba ɗaya a kashe su
wa an tusbal zuriya
kuma a ainihin rubutar da zuriya zuriyansu gaba ɗaya a mai da su bayi matansu da ƙananan yaransu duk a mai da su bayi ina fatan gane wannan to kaga su sun ɗauka cewa zai musu sauki saboda kasancewan shi halif ɗinsu ne amma kuma sai ya yanke hukunci mai adalci an gane sai manzon Allah ya ji daɗin wannan hukunci sai annabi ya ce mai
قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك
yace hakika kai hukunci a cikin su da hukuncin mamallaki shine Allah wannan shine hukuncin Allah akan su akai su lahira ga baki daya na'am
babu qatl al-asir wa qatl al-sabr
babu kashe ainihin prisonerin yaki kashe prisoner da kuma kisa a daure a daura mutum ai ta harbin shi har sai ya mutu
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه
ان كربو daga babban sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda
anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakala am al-fath ala ra'sihi al-mighfar
lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga shekarar fatahu makka ya shiga makka wa ala ra'sihi al-mighfar alhali akan shi akwai hulan kwano annabi ya sa irin hulan kwanan nan na karfe
falamma naza'u
to menene hikiman da ya sanya idan mutum na yaki me hikiman sanya wannan hulan kwano din ana sanya wannan hulan kwano saboda kariya ga tsara an gane ko kamar yanda yake hulan kwano na machine mai amfani shi ma kariya daga faduwa idan mutun yayi hadari zai dan samu sauki in ya fado da ka na ba san gane amma kuma ɗan Najeriya in aka ce a sa hula sai kowa ya yi na ba san gane kaga nan da kuma matsalar hula cewa ana so kowa ya sa hulan kwano kuma hulan kwano na fannin sa kai zaka fa'idantu da shi saboda idan hadarin yazo in ka fado ta ka wato hadarin ka yana da wuyan sha'ani in har ka ji ciwo har abin ya taba kwakwalwa shikenan wato wannan mutum da wuyan rayu ko mutum ya rayu zai zamanto ba shi da cikakken hankali misali amma in kai amfani da hulan kwano zaka dan samu sauƙin abin yazo an fahimci wannan saboda haka manzon Allah ya shiga Makka alhali akan shi akwai hulan kwano a'a shin ya halatta ga ainihin musulmi ya ringa yin rigakafi duk wani abin da na san zai dan kare ni daga wani abu in ba shirka bane in aikata shi in an sare ni akwai abin da zan sa domin ya dan kare ni kamar a ce riga kamar irin bulletproof din nan sa ya halatta ya halatta mutum ya amfani da bulletproof ko ka shiga mota na bulletproof tire mai bulletproof wanda ko an harba ba za a ji tasiri ba misali ya halatta amma ya halatta wato in je wajen irin malaman nan bokaye su tsafe ni domin idan an harbe ni ya zama bindiga bai shiga kafin wannan kai tsaye bai halatta ba wannan shirka ne saboda akwai bambanci tsakanin mutumin da ya sanya bulletproof da mutumin da ya sha magani irin maganin sara din nan ko maganin ko badu ko maganin kaza irin aje wajen boka wanda ya je wajen boka dan ya samu irin wannan ya zama kafiri an gane idan mutum ya je fagen fama sai ya mutu alhali ya yi imani da irin wayannan tsafe-tsafe dan ya samu kariya to ya yi mutuwa na banza ya zama to ba shahidi ba wa'iyazu billah
falamma naza'ahu ja'a rajulun
a lokacin da manzon Allah ya cire wannan hulan kwano sai ga wani mutum ya zo
faqala
sai ce
inna bun khadal muta'alliqun bi astarin ka'aba
shi ya rasulullah wato lalle ibnu khadal gashi nan ya liƙe a can sutura na ka'aba
faqala uqtulu
sai annabi ya kashe shi shi wannan ibnu khadal ya shiga musulunci daga baya yazo yayi ridda da yayi ridda yazo yana ta cutar da ainihin manzon Allah yana ta cutar da musulunci yana kashe kuɗi ƙananan yara suna yin waƙe na zambo ga manzon Allah da musulunci to kuma abin da ya aikata yayi tasiri sosai kuma abin ya cutar da manzon Allah sosai ka san babu wanda yafi cutarwa gare ka kamar wanda ya shigo cikin ka daga baya yazo ya fita yazo ya ce kuma ya san sirrinka yazo ya shirya ƙarya da gaskiya akan ka duk abin da ya faɗa mutane ya zara su ina ba san gane wannan za ce to ai ya shigo musuluncin ya san sirrin musulmi gashi ma yana tona asirinsu saboda haka ibnu khadad din nan haƙiƙa ya cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yanke hukunci ya ce ya ba da dama duk inda aka kama shi kawai a kashe shi shi wannan bawan Allah to wannan bawan Allah yana ta koyi-koyi yana ta koyi-koyi to ana cikin wannan hali sai gashi an yi fatahu Makka Makka gaba ɗaya dungurungum ya dawo hannun manzo sallallahu alaihi wasallam mutanen da ibnu khadal ke takama da su Abu Sufyan da su wani da su wani da su wani duk gaba ɗaya su ma sun miƙa wuya ga dokokin musulunci to da ya ga babu sarki sai Allah abin da ya aikata shi ne saman Ka'aba din nan wannan bakin abin sai ya hau ya rike shi me yake ma rikewa da yayi
ina ganin ya jira
yayi wannan saboda ya samu kariya saboda an ce menene fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina duk mutumin da ya shiga Makka ya shiga cikin Ka'aba ya zama
amin
ya zamanto amintacce idan ka bi dan uwanka a guje ya maka laifi ko ya kashe maka dan uwa ka bi shi sai ya ruga da gudu ya shiga cikin Ka'aba kuwe shiga cikin harami to ya tsira ina fatan gane wannan Allah ya kira shi haraman aminan eh harami ne wanda yake wato wurin samun aminci kenan to gashi an ce wa man dakhalahu kana amina kuma shi ibnu kadal gashi ya shiga bayan ma shigan ma ya kama ainihin sutura na Ka'aba kaga ya kamata ya samu cikakken aminci amma kuma sai manzo Allah ya ce a kashe shi me yasa me ya sanya eh duk cutar wanda aka ma an hana mutum yayi kisa an hana mutum yayi kisa a wata mai alfarma an hana ko mutum yayi kisa a ainihin wato abin nan harami an gani to kuma wannan abin ya faru ne a daidai wannan lokaci wata mai alfarma da kuma harami kaga abubuwa guda biyu to menene dalilin da yasa manzo Allah duk da Allah ya faɗi wannan cewa man dakhalahu kana amina amma sai gashi wannan mutumin ya shiga amma bai samu aminci ba an ce dalili shine daidai wannan lokaci Allah ya ba manzo Allah dama yayi yaki a wannan lokacin annabi ya ce wa inna ma uhillal li sa'a min nahar ni ma an halatta mun yaki ne a wannan wannan lokaci na yini da zan wuce lokacin da shikenan ku fahimce ne ko
na'am
to daidai wannan lokacin an ba manzo Allah dama yayi yaki saka tun mutumin da ya shiga Ka'aba annabi na iya kashe shi a wannan lokaci ba matsala bane insha Allah an fahimce wannan ko eh na'am
babu hal yastasiru ar-rajul wa man lam yasta'sir
babu shin a mutum na iya mika kanshi zuwa ga bauta ya mika kanshi ya zama prisoner yaki ha da ko mutumin da ya kiyaye ya mika kanshi ya zama prisoner yaki kamar a ce yanzu a kunje za ku je ku kai hari garuruwan kafirai to sai kafiran suka gano ku sai suka turo sojoji masu yawan gaske suka kewaye ku suka kama ku to shin ya halatta kai surrender ka mika wuya ka zamanto wato prisoner su ko bai halatta kai surrender ba shine muke so mu ji wannan bayani
wa maraka raka'ataini inda alqat
da ko mutumin da yayi raka'a biyu lokacin kisa da za a kashe shi kafirai su kashe shi ce ku tsaya a yin sallar raka'a biyu tukuna suka ba shi dama yayin sallar raka'a biyu su suka kashe shi ya halatta abin da yayi ko bid'a ne
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن عسيد بن الجارية الثقفي
نعم
وهو حليف لبني زهرة
شوانا باوان الله واتو عمرو بن أبي سفيان شئنا واتو كواني لبني زهرة واتو ما نسنا دك أوان شي لبني زهرة إن ذاك يأكي بني زهرة زي شغا sura kawai sani na'am
wa kana min ashabi abi huraira
to ya kasance yana daga cikin wato mutanen abu huraira dalibai ne na abu huraira ko kuma dan kabilan abu huraira
anna abu huraira radiyallahu anhu kala
lalle abu huraira radiyallahu anhu ya ce
ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam asharata rahtin
manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika da wasu jama'a goma mutane goma
sariyatan
eh wato su zaman to karamar yaki
aina
kana kina ce sariya dan karamin yaki shine yaki da za a tura mutane 5 mutane 10 mutane 20 dan kai hari wani kauye annabi ya tura da wayannan sariya din wato su zaman to yan legen asiri ainan an gane ana ana kiran dan legen asiri ainan ido an gane alhali kuma kaga an kira ido ana nufin dukkan jiki gaba daya malaman balaga suna kiran wannan idlaqul juz'i wa iradatul kulli ainan suna nufin jasus dan leken asiri wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka Allah yace ku ciyar fi sabilillah kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka dama mutum hannu kawai yake jefawa zuwa ga halaka ko kuma an ambaci hannu ne ana nufin dukkan jikin mutum gaba daya kama an ce ne wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi anfusikum ila tahluka ko zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid نعم
وعمر عليهم عاصم بن الثابت الأنصاري
سي منزا الله يشوغبنتر أغريسو يشوغبنتر عاصم بن الثابت الأنصاري
جد عاصم بن عمر بن الخطاب
كان عاصم بن عمر بن الخطاب
نعم
دول اللي كون الأمر في أنسى مشوغبا أنغان ونغو in za a je yaki dole ne a nada wani mutum wanda shi zai ringa bada umurni na'am
fantalaku
sai suka tafi
hatta idza kanu bil hada'a
har sai da suka kasance a wani waje ana kiran shi hada'a
wa huwa baina usfan wa makka
wannan wajen yana nan tsakanin usfan da makka
zukira li
zukiru li hayyin min
huzail zukiru li hayyin min huzail
to sai aka ambace su ga wata kabila na huzail wato su Huzail din kafire ne sai aka gaya musu wannan kabila ga musulmi nan sun zo za su yi muku leken asiri
ya qala lahum banu lahyan
ana kiran wa'annan kabila banu lahyan aka gaya mu banu lahyan cewa ga musulmi sun zo leken asiri
fa nafaru lahum qariban min 200 rajul
sai suka koro musu suka turo musu kusan mutane 200 kusan sojoji 200 akan mutane 10
kullum ramin
kuma dukkan su gaba ɗaya maharba ne ƙwararru a wajen harbi aka turo su domin su zo su yaki wayannan mutanen
faqtasu asaro
to su wane ne suka faɗi wannan sirrin kaga anan ba faɗi wanda suka faɗi sirrin ba zai iya yiwuwa daga cikin kafiran ne wasu suka gano su kuma zai iya yiwuwa munafikai ne mutanen Abdullahi bin Ubay bin Salul tunda kila a gaban su ne manzo Allah ya tura kuma kila manzo Allah bai san cewa su munafikan bane to su din nan suna zaune sai su yi sauri su yi su gaya wa ƴancin cewa fa gashi Muhammad ya turo muku wasu mutane don su yi muku leken asiri ga irin sifofin su kaza na'am
faqtasu atharuhum
sai suka bibiyi gurabun su
hatta wajadu ma'kalahum tamran
suna ta bibiyan wato ka san yanda ake yi a da tafiya ne ba kan titi bane haka ƙasa ne to tinda kuke tafiya sawunku za su dinga bi har su kama ku shi ya sanya mayaka ke sanya wani dogon riga haka har ƙasa yana jan ƙasa suna tafiya yana share sawu suna tafiya yana share sawu an gane to in ku hakan bai yiwu ba to duk inda kuka boye sai sun kama ku an gane wannan ko sai suka bibiyi gurabunsu har suka sami ma'akalahum abincinsu
tamran
dabino sai suka gano suna cikin bin sawun sai suka ga an ci abinci kuma bai aka ci a wajen dabino aka ci
tazawwadu min almadina
to dabinan nan sun yi guzuri daga madina
faqalu
hadha tamru yasrib suka ce to wannan dabinan madina ne kaga da ana kiran madina da suna me yasrib me ma'anar yasrib fariki wurin banza asalin yasrib kalma ce ta zargi wato kamar yadda ake cewa ayya ai yanzu wani ya koma fariki inda an kira ka fariki to mutum banza ne kai an gane wannan tsohon fariki to saboda haka lokacin yasrib a lokacin nan wato gari ne wanda ya tattaro larabawa da yahudawa da nasara da kabilu daban-daban da kuma addinai daban-daban saboda wajen gari ne na kasuwanci su mutanen madina ƴan kasuwa ne ba manoma ba ne kamar yanzu garin kaduna bariki ne mutanen kaduna galibin ma'aikata gwamnati ne saboda ka zo na zo ne ƴan kaɗan ne ƴan garin mafi yawan mutanen garin ka zo na zo shi ne bariki an gane wannan ko za ka ga al'adu kala-kala masu kyau da mara kyau da manzo Allah ya zo madina sallallahu alaihi wa sallam sai ya canza wa madina suna daga ainihin yasrib ya mai da shi daga ainihin yasrib sai ya mai da shi daiba wato da kalmar tsarki gari mai tsarki kenan daiba daga maimakon yasrib kuma ya kira shi da suna almadina an fahimci wannan ko
na'am faqtasu atharuhum
sai suka bibiyi gurabunsu su mutanen suna ta bibiyan gurabun
falamma ra'ahum asim wa ashabu
a lokacin da asim ya gansu da shi da mutanansa
laja'u ila fatfadi
sai suka labe zuwa ga wani fako suka samu wata waje fako suka boye
wa ahata bihimul qawm
sai mutanen suka kewaye su
fa qalu lahum
suka ce musu inzilu ku sako
wa tuna bi aydikum
ku ba mu hannayenku mu bayi'a ku ba mu hannayenku ku yi saranda
wa lakumul ahd
wal misaq kuna da alƙawari diddai alƙawari ku zo in ku yi saranda kuna da alƙawarin ba za mu ci mutuncin ku ba za mu kashe ku ba
wala naqtul minkum ahadan
ba za mu kashe ɗaya daga cikin ku ba
fa qala asim bin sabit
sai asim bin sabit wanda shine komanda din din wannan sariya din sai yace
amma ana fa wallahi la anzilu al-yawm
yace amma ni wallahi ba zan sauka ba yau
fi zimmati kafirin
cikin alƙawarin kafiri ni wallahi tallahi ba zan mika wuya ga arni ba in yi saranda ba zan sauka ga alƙawarin kafiri ba kaga ni wajen bai mika wuya bai yadda ya mika kanshi zan prisonan yaki ba na'am
allahumma akhbir anna nabiyyaka
ya allah ka ba annabinka labari cewa mun hadu da ubangijinmu
faramau
to da
annabi
ya allah ka ba annabinka labari kawai nan take kaburan suka harbe shi da ainihin kibiyoyi suka kashe lahira
na'am fa qatalu asiman bi sab'a
sai suka kashe ainihin asim cikin mutane bakwai
wa nazala ilayhim thalathatu rahatin bil ahad wal mithaq
kaga su goma kenan go an kashe bakwai to sai aka samu mutane uku suka sauka zuwa gare su da alƙawarin nan bil ahad wal mithaq suka ce to bin yi saranda
min
bil ahad wal mithaq da alƙawarin Allah cewa kun yi abin nan
na'am minu Qubay al Ansari
daga cikin su akwai Qubay al Ansari shi ma yayi saranda
dasna
da ibnu dasna shi ma yayi saranda
wa rajulun akhar
da wani mutum daban wanda na manta sunan shi
falamma stamkanu minhum
a lokacin da suka samu dama a gare su
atalaku autara qasiyi
sai suka kwance ainihin arkiyar nan na ainihin abinan bakan su arkiya wannan igiyan wanda ake ja din nan sai suka kwance shi
fa ausaku
sai suka daure su da wannan igiya din da tsarkiya din
nan fa qala ar-rajul ath-thalith
sai wani mutum sai mutumin nan na uku din nan wanda ban san sunan shi ba sai yace
hadha awwalul ghadab
eh wannan shine farkon yaudara
wallahi
kun yaudare mu wannan shine farkon yaudara kun ce ba za ku yi mana kaza ba amma ga cikin yin
wallahi la ashabuhu
to wallahi tunda na gano ku mai yaudara ne wallahi ba zan bi ku ba wallahi ba zan bi ku ba yi rantsi inna li fi ha'ula'i uswa ni ma ina da abun koyi ga wayancan suwaye wayancan su bakwai ni ma na biyo na bi su ni ma na yi dawa na yi shahada
yuridul qatla
yana nufin wayannan kasassun
wa jarraru
sai suka yi ta jan shi suka yi ta jan shi wannan bawan Allah
wa alaju
suna ta gumurzu da shi su ja shi ya ja su ja
abu
akan cewa lalle sai ya bi su
fa aba
sai kiyata
wa qatalu
sai suka kashe shi
wa talaqu bi khubayb wa ibni dasna
sai suka tafi da khubayb da ibn dasna
hatta ba'u muhabi makka
har suka siyar da su a makka
ba'da waqa'at badrin
bayan waqi'a na badar suka siyar da su a makka
wa ta'a khubayb ibn al-harith ibn amir ibn nufail
ta'a khubayb ibn al-harith ibn amir ibn nufail ibn nawfal ibn abd manaf
na'am
sai ainihin banu al-harith qabilan banu al-harith sai suka siwa suka si khubayb kuma sun siye shi ne saboda wani dalili zamu ci
wa kana khubayb huwa qatala al-harith bin amir
wato dama khubayb shi kashe baban su su banu al-harith suka siye shi dama a lokacin yakin badar khubayb ya kashe baban su suna jin haushin abun sai gashi nan ya zo musu arha sai suka siye shi kawai suka ce alhamdulillah ka zo hannu na'am
na'am falabasa khubayb inda mu'asiran
sai khubayb falabisa
na'am falabisa
sai khubayb ya zauna a wajen su yana a matsayin prisoner yaki
fa akhbarani ubaydullah bin aiyad anna bint al-harith akhbaratuhu
sai ubaydullah bin iyad ya bani labari cewa lalle bintul harith ta bashi labari cewa annahum hina shama'u
ista'ara minha musa
cewa lalle lokacin da suka taru su kafiran sai shi khubayb da suka hadu ta bada labarin da suka hadu sai shi khubayb sai ya ari ainihin wuka irin aska din nan
yastahiddu biha
yana so ya aske gashin gaban gashin mara an gane a kaida mata ce mutum gashin hammatansa gashin maransa duk irin wayannan gashin kada mutum ya bar su fiye da kwana 40 to sai ya nemi yana so ya aske dan Allah ya ce su dan bashi aro su kafiran fa
fa'arat
sai ita wannan mata Bintul Haris ɗaya daga cikin fa wanda an kashe babanta an gane sai ta nemi da'a sai ya nemi ta bashi aro sai ta bashi aron aska
fa akasabu nan li
wa ana gafila a lokacin nan bayan ya gama aski ya ba yana cikin askin nan sai ga danta dan wannan mata sai zo kusa da Kubayb ina ba ta gane wannan to da yazo kusa da Kubayb sai ta furgita daga gashi nan yazo ya zauna a cinyan Kubayb tana tunanin Kubayb zai yi amfani da wannan aska ya sari yaron ko ya kashe yaron saboda kar ya mutu shi kadai an gane wannan ko sai fa akazabna li wa ana gafila sai shi Kubayb ya kama ainihin wani danawa alhali ina rafkanan ya ban sani ba an gane hina a tawo lokacin da dana ya zo wajen shi
hatta a tawo
nam ya ce hina a tawo lokacin da dan ya zo kusa da shi yana wasa hatta a tawo kuma har ya zo wajen shi to lokacin da ya zo wajen shi yaron yana wasa sai ya kama yaron fawajadtuhu ala take cewa me
fawajadtuhu mujlisahu
ala kafi sai na samu Kubayb ya zaunar da yaron kan cinyansa
wal musa biyadi
alhali ga aska a hannunsa
fa fazitu faz'atan arafa Kubayb
sai na furgita irin furgitan da Kubayb ya gane wannan a fuska na cewa lalle na furgita in ji wannan Bintul Haris din
fa qala
sai tashaina an aktulahu kina jin tsoron karan kashe miki yaro ko
ma kunti li afal
sai ni ban kasance zan aikata ni fa musulmi ne ba addinin musulunci addini ne na amana don kun mun cin amana ni ko bazan ci amanan ko misali
na'am
wallahi
ma ra'aitu asiran qatu
khayran min Kubayb
na'am
ita wannan baiwa Allah take bada labari a lokacin bata musulunta ba take cewa wallahi ban taba ganin prisoner yaki ba ko kadan a rayuwata wanda yafi alkhairi kaman Kubayb a gane kaga irin wayannan abubuwa suna sanyawa kaga kafiri yana sha'awar musulunci an gane a ga musulmi masu kyawawa wanda biyu wanda har shi kafirin ma sai ya yaba a gane to da a ce mu musulmi za mu ringa ɗabi'antuwa da irin wayannan ɗabi'u kyawawa to da mun janyo kafirai da yawa zuwa ga addininmu kamar sai kaga ɗabi'un musuluncin nan kusan an rasa su a wajen musulmi a wajen kasuwanci za ga musulmi su ne masu cin amana su ne masu cin riba su ne 'yan cuwa-cuwa duk wani cuwa-cuwan da ake yi da arna tare ake yi da su wanda ya kamata a ce mu musulmi mun shahara a wajen mu'amala da rukun amana da cika alkawari da kuma kyawawan ɗabi'u na mu'amala wanda kowa zai yi sha'awar mu a kan shi famu da shi yanzu an gane wannan ko
na'am wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kulu min kidfi inabin
kace wallahi haƙiƙa na same shi wata rana shi Kubayb yana ci daga cikin wani gutsure na inabi a hannunsa ga wani gutsuren inabi a hannunsa
wa innahu
lamusaqun
fil hadid
alhali a lokacin nan an daure shi da bakin karfi lokacin ba yana daure an gane a ina zai je samu wannan inabin sai gashi yana cin inabi an gane ko a hannunsa alhali kuma yana daure wa ma bi makka min tamrin kuma a lokacin wa ma bi makka min tamrin a makka lokacin babu wani dan itace
wa kanat taqul
kenan babu wani dan itace misali kamar a ce yanzu ba a samun mangwaro kawai sai ga mutum kullum kuna zaune da shi kawai sai ga yana shan mangwaro kuma ka san ma be yau kuna tare da shi tun safe kuna tare da shi be je unguwa ba bala sai ka ce ila ya tafi can wanda bata kasa da ya samu mangwaro irin kayan marmarin da ba a samu sai ga shi kuma gashi yana shan wannan kayan marmarin to shine abin da ya faru da Kubayb sai ta kawo mata ce to lalle wannan bawan Allah yana da wani baiwa na musamman
wa kanat taqul
ta kasance tana cewa
innahu la rizqun min Allah
razaqahu Kubayban lalle wannan arzikin Allah ne Allah ya azurta Kubayb da shi kenan ta yadda cewa Kubayb wani mutum ne na musamman yana da karama
falamma qadima min al-harb
anan wajen wato idan ka ji mutum ya ce waliye suna da karama yayi kuskure ya ce maka waliye suna da karama dan kila wasu sun saba jin wannan kalma na karama ne a bakin wa a bakin sufayi an gane sufayi za su dinga waliye suna da karama kai sai ka dauka kalmar karama nan bid'a ne a akwai maganar karama sai dai karama yana tabbata ne ga waliyan Allah ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah Allah yakan ba su karama babban karama da Allah yake ba mutum shine musulunci da imani babu bai wanda Allah zai ba bai ban mamaki shine kamar mutum a ce yana da imani a ce mutum yana kan aqida ta sunna ba salafe ne shi to shine babban karama duk wani abin da zai biyo baya kuma kadan ne misali kamar kaga a ga mutum an biyo shi makiyasin biyo ka za su kashe ka sai ka ruga a guje ga irin ruwa din da ka shiga cikin rafi sai ka taka rafi kamar yadda kai da zai taka kasa su kuma da zarar sun zo kawai sai su rufe ka ga wannan menene karama ne wanda Allah ke ba mutum ila a ce misalin sun kulle ka a cikin daki sun kunna wuta a ciki kuma sun tsaya suna kallo kawai sai a neme ka a rasa sun dauka cewa ka gone shi kuma Allah ya dauke ka to duk irin wannan yana yiwuwa irin wayannan karama ne amma fa duk wayannan abubuwa ba su da girma kamar imani saboda irin wayannan abubuwa a ce mutum yana tafiya akan ruwa ko mutum ya tashi sama ko mutum a ana jin yunwa gaba ɗaya ga munan da yawa mun nema abin cewa ba samu ba kawai sai ya daga hannu ya addu'a kawai sai ga fredi nan ga ti nan kowa a bashi ya sha ya koshi duk wannan yana yiwuwa Allah na iya ba ɗaya daga cikin ku irin wannan abun an gane wannan ko Allah yakan yi haka ne dan ya ceci bayansa amma duk wannan fa karami ne sosai akan imani an gane shi yasa ahlus sunna ba sa firgita dan sun ga wani malami ya zo yayi wani irin magic kawai sai gashi ya zo da wani abu mamaki sai su duba me shi ila boka ne to in boka ne tasirin aljanu ne an gane wannan in malamin bid'a ne to kila mushriki ne yana bautan shedanu domin ba a gane a ainihin karama da ainihin karama da kuma tsaki sai an san aqidar mutum in wannan basalace ne ahlus sunna ne karama ne na Allah in ka ga dan bid'a ne afi ne ina ba san gane wannan shi yasa ya zamanin tujal in ya zai bayyana zai ce sama tayi ruwa kuma tayi ruwa in mutum ya mutu tujal zai zo yayi wasu manganu ya manganu sai ya fitar da mutum kan mutum ya rayu to ahlus sunna baya firgita za ka ga basalafan zamanin zai ce yanzu na ƙara tabbatarwa kai tujal ne ina ba san gane wannan yo wannan ba amma za ka ga duk mutumin da yake ruwa da irin wannan karaman to ba wuya zai bace saboda fatattun mutane suka yi amfani da irin wayannan abubuwa na ainihin tsafe-tsafe da abubuwa masu ban mamaki dan ka yi imani da su amma shi ba salafe ko kaɗan baya girgiza sai idan ya san aqida ka kuma ka tsaya ƙyam akan tauhidi to anan zai gane abin da ka aikata fa karama ne na waliyai ina fatan gane wannan za ka ga sufaye suna yawan rutuwa da irin wannan sace malamin da ya aikata kaza da kaza nan take sai ya yarda da shi ko da baya sallah baya sallah yana ma tafiya tsirara ko an san ma dan luwadi ne inda yana yin wannan sace kai ai luwadin ma da yake yi ma addini ne ce kai ai luwadin ma na ai wannan tsoron Allah ma yasa yake luwadin nan fa ina ba san gane wannan to shi yasa kaga irin mutanen da suke yawan imani da karama irin wannan ba sa duba aqidar mutum wato cikin sauki idan dujal ya zo za su zama biyansa an gane wannan ai kenan dujal din ya zo zai firgi wadawa yan bid'a mutanen da za su sha a wannan zamani su ne ahlus sunna
insha Allah
an gane wannan ko saboda haka wato a takeice dai karama na waliyai gaskiya ne shi yasa idan mun duba cikin aqidatul wasiliya na ibnu taymiya yayi wannan bayani cewa mu ahlus sunna muna imani da karaman waliyai amma fa a sani akwai waliyan Allah akwai waliyan shedanu sai ka bambanta su shi yasa ibnu taymiya dan ma ya bambanta ma yayi littafi mai suna mai al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشياطين ɗalibin ilimi ba zai wadashi da wannan littafi ba sai a karanta shi littafin ibn tabiya ya kawo bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shedanu tun wani abin da waliyin Allah zai iya yi na shedan zai iya yi abin da kawai na shedan ba zai iya ba shine imani aqida bambancin ku ne shikenan in ka tashi sama shi ma zai iya yi in ka taka ruwa shi ma zai iya yi in kai haka abin shi yazo shi ma zai iya yi abin da ba zai iya ba shine aqida ba shi da shi gari na'am
na'am falamma kharaju min al-haram
a lokacin da suka fita daga harami
li yaqtulu fil hijran
su kashe shi a hilli
ala lahum kubayb
wato su kafiran sun fitar da kubayb daga harami domin sun san ba a kashe mutum a harami wa man dakhalahu kana amina sai suka fitar da shi dan su kashe shi a cikin hilli a lokacin sai kubayb ya ce musu
daruni arka'a raka'atayn
ku kyale ni dan Allah in yi raka'a biyu
fataraku faraka raka'atayn
suka ci kyale shi suka kyale shi har yayi raka'a biyu
sun makala
sannan sai ce
laula an tazunnu annama bi jaz'un
da ba dan kar ku yi zaton cewa abin da ke tare da ni raki bane
da dawaltuha
da na tsawaita da na tsaya na yi raka'a biyun da kyau tsawaita to saboda kar ku ce ai saboda ina tsoron mutuwa ne shi yasa na dan takaita shi sai ce allahumma ahsihim adada ya Allah ka kididdige ka lissafa su ga adadi ka lissafa su ɗaya bayan ɗaya ga adadi
na'am
a yace wa qatulhum bidada ka kashe su ɗaya bayan ɗaya ka kashe su a wawatse ya Allah ya musu wannan mummunan addu'a din
walastu ubalihina uqtalu muslima
ala ayi shikkin kana lillahi masra'i
wa zalika fi zati al-ilahi wa in yasha
barik ala awsali shilwi mumazzai
walastu ubali
sike ni ban damu ba
ina uqtalu musliman
a lokacin da aka kashe ni ina musulmi ni ban damu ba ala ayi shikin akan wani dago kana masrahi lillah mafada na ya kasance inde saboda Allah ne duk dagon da mafada na ya kasance inde na fadi saboda Allah ne wallahi bana damuwa
wa zalika fi zatil ilah
ai wannan faduwan ya tabbata ne saboda Allah cikin zatin Allah na fadi ne saboda Allah
wa in yasha
yubarik
ala
in Allah ya so zai sanya albarka
ala awsali shulul mumazzai
akan yankin nan na ainihin gabobi wanda yake an tsantsake ta su yankin gabobi na idan suka yi gutsugutsu da su Allah ya so sai ya musu albarka
aka salahu ibn haris
a lokacin nan sai dan haris sai kashe shi ya dauki fansa ga abinda kubayb ya aikata ga mahaifinsa
kana kubayb huwa sunnar rak'atayn
kubayb shine wanda ya sunnanta raka'a biyu ga kowane musulmi
kutila saburat
wanda aka kashe shi a daure irin kisan da aka yi ma wannan misali to anan wajen kenan ya halatta mutum ya sunnanta wani abu koda manzo Allah bai bada umarni ba kawai ni sai zo in kirkiro wani abu kawai sai in sunnanta shi dan an ce kubayb shine ya sunnanta raka'a biyu kafin a kashe mutum da can ba a yin haka kenan akwai bid'a mai kyau kenan mutum ya kirkiro wani abu wanda ba manzo Allah ya faɗa ba kuma wannan abu sai ya zama sunna ya zama bid'atun hasana ya halatta eh daga cikin wannan akwai wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam na masallaci yana sallah tare da sahabbansa sai manzo Allah yana limanci sai annabi yace sami Allahu liman hamida sai dago daga ruku rabbana wa lak sayyidul mutu yace hamdan katiran tayyiban mubarakan fi an gane mutum na ta fadin wannan magana bayan an idan sai annabi yace ina wannan mutumin da ya fadi wannan magana haƙiƙa na ga mala'iku guda nawa ne yake mala'ifa da mala'iku yawan su suna rige-rige kowanne yana so shi zai karbi wannan abu ya kai wajen Allah kenan ya halatta kawai mutum ya kirkiro wani abu kawai na addini kawai ya turo shi in dai kawai lafazin na da kyau shi kenan
na'am
eh to me za mu ce kan wayannan kaga dai ga Kubayb manzo Allah baya nan ko ba a taba yin wannan ba a zamaninsa shi ne farkon wanda ya fara kafin ya mutu ya ce a bashi dama ya sallar raka'a biyu kuma ga wannan bawan Allah shi ne farkon wanda ya fara faɗin hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kaga bid'atun hasana kenan ko
ma ya tabbatar musu da
shi ko Imam Malik ya ce man iftara a bid'atan fara'aha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana risala duk mutumin da ya kirkiro bid'a sai yana ganin wai bid'an tana da kyau wai ga wata bid'a mai kyau to kamar yara ya cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi haƙinci ga sako annabi ya koyi wani abu kenan daga baya ya gano yace fa malam ya kun yauma izin dinan la yakunu yauma dinan la yakunu yauma dinan abinda bai zama addini a wannan rana bai zama addini yau to me zamu ce kan wannan al'amari ha me zamu ce ya halatta kiro
da
baya halatta wannan ya sunanta sunna ce takaririya sahabbai tunda annabi na rayi sukan aikata wani abu su gani me annabi zai ce kaman wannan wanda yace hamdan kaseeran tayyiban barakan fi ya aikata a gaban annabi kuma annabi yace wane ne ya faɗi wannan annabi ya nuna goyen baya ga abin da ya faɗa ya zama sunna da babu kyau nan take manzo Allah zai kushe to sahabbai sukan aikata wani abu manzo Allah ya duba ya gani an gane wannan ko in manzo Allah ya duba shikenan to kaga bayan annabi ya riga ya rasu musulunci ya riga ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum in dinakum in ja Allah wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to shi san malikin ce fa malam yakun yawma izin dinan la yakun al-yawma dinan abinda bai zama addini a wannan rana ba bai zama addini yanzu to yanzu babu wani mutum wanda zai zo yanzu ya kirkiro wani abu ya ce mishi mai kyau la ba sauraron shi an gane manista hasana faqal shara indi imam shafi'i duk mutumin da yace ni a gani na kaza na da kyau to ya kirkiro shari'a a gani na a ganin ka waman anta waman antum wa ta yakunu lakum inda wai ku eh saboda wannan baya halatta ina fata gani duk abin da mutum ya aikata a gaban manzo Allah a zamanin annabi annabi yayin shiru ya zama hujja eh na'am
fastajaba Allah li 'asim bin thabit yawm usiba
sai Allah ya amsa addu'an sai Allah ya amsa addu'an 'asim bin thabit ranan da aka musibantar da shi
نعم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبره
سي النبي يبا صحابا صلى بارنزو
وما أصيبوا نعم وما أصيبوا
دا أبن داك مصيبا تدسو واتو يا أكا النبي يسني أما سواهي دا ما سنشي يا الله كبا النبي لاباري تو الله يباش لاباري
وبعث ناس من كفار قريش
إلى آسم سي وسمتاني سكا أيكا وسمتاني دكا چنكا برون قريشاوا سكا أيكا زواغ آسم هنا ودسو annahu qutila lokacin da suka aka ba su labari cewa an kashe shi
bi yutaw bi shay'in min
suka ce azo da wani abu daga garin su tabbatar suna so azo da wani gaba azo da ko rigansa ko hulansa ko dai wani abu nashi wanda ya shahara da shi dan a tabbatar shi ne aka kashe saboda su ji dadi
wa kana qad qatala rajulan
min uzamatihim yawma badr ya kasance shi wannan bawan Allah Asim ya kashe wani mutum daga cikin manya-manyan su su Qurayshawa ranar yakin Badar to suna so su dauki fansa to sai suka ji labari ma ai an kashe shi
wa guisa ala asim misl dhullati min ad-dabr
to da suka je suka ce a dauko wani abu daga cikin gabobin jikin sa sai suka tafi zasu je su dauko sai aka aiko ga Asim da wani abu misalin inuwa wani abu kawai inuwa na ainihin wato duhu an gane ko na ainihin Paris duhu na ainihin Paris ka lullube Asif din fahamtu min rasulihi sai wayannan cunkoson farin sai suka cece shi suka ba shi kariya daga ƴan sako da suka zo
falam ya kasa
dukkan wajen
falam ya kaddiru
sai zan ba su samu damun zuwa wannan wajen falam ya kaddiru ala
an yaqta'a min lahmihi shay'a
ba su samu iko akan su yanke wani abu daga cikin naman sa ba sun kasa yanko wani abu saboda Allah ya bashi kariya kaga shi ma wannan na cikin mai yana cikin karama na waliyai eh
na'am
to insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yanda aka sani da mu an saba neman taimako wajen yaki ana yi bara amma wajen mu'amala dan mutun yayi direct sai kashe shi eh babu wanda yake dan mutun yayi direct wajen mu'amala kashe sai a hukunta shi kan laifin da yayi kawai na'am
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
shin nan wurin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mik fadila to ayan nan ta ce wallahi ya asmu kalimin nas
tambaya nake wai wurin da manzo Allah ya sanya hulan kwano din nan to ai Allah ya ce wallahi ya asmu kalimin nas an yi tuluka an gane amma kuma wannan bai hana a cutar da shi baye an gane Allah ya tsare shi kansa kashi kuma dan an ce an tsare shi kare ya kashe kuma ya nuna kuma kawai ya bude jikin shi kawai kare ya dauki wani mataki an gane al-akhz bil asbab yana nan duk da cewa Allah ya ce tsare shi zai tsare shi Allah kuma bai hana yi al-akhz bil asbab ba sannan kuma bayan haka kuma ma koda ba za a kashe shi din ba ai za a iya ci mai ciwo saboda haka domin kariya daga jin ciwo kare ya wahala shi ya sanya wannan wannan hulan kwano domin kariya ya zama garkuwa a gare shi na'am alaikum salam na'am na fahimta tukalla tana da bigenin cewa su din nan su mutane ne wanda yake kawai wanda ba sa tausaya wa mutane su sun cika tsada amma inda sauran bangare ne kila sauran kabilu kila ba su yi tsada ba kila gwarawa suka zo za a samu sauki ga sauransu shi ne abin nufi kaga kuma ya kamata irin wannan a gyara duk wani abu wanda zai sanya a dinga ganin mu mugaye ne ba mu da kyawawan wanda biyu ya kamata mu nisance shi an gane kaga ta faɗa wai inda kabila a wai kabila kaza ne tsalla saboda haka su din nan tsada za su yi to me kaga wannan ai ba abu ne mai daɗi a ce to ya kamata a ce irin wannan ɗabi'a an gyara ko a ce ai salafawa ne tsalla ka san mutane ne masu kaza kaga wannan ai an wato abin zai shafi da'awan ko zai shafi da'awa to ya kamata ya zama an san mutane da tausayi da kyawawan ɗabi'u da cika alƙawari da riƙon amana da sauransu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك